Sashin Hausa na VOA ke magana daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoshi 16, 21, da 25 kuma ko yaushe za a iya sauraron mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci a wannan shiri na yanzu, ni ne Sale Shehu Ashaka zan gabatar da wannan shiri na musamman. Za mu kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin mu dake birnin tarayya Abuja saboda kalubale na coronavirus da yasa aka rufe wasu sassa na headquarters mu dake Washington DC. Shirin na musamman zai kunshi rahotanni na musamman da shirin a daina shan kwaya, sai kuma mu kammala da sharhi muhimman labaru na jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Kamun duk wannan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Da cikakkun labaran duniya. A halin da ake ciki, kaso 25 cikin 100 na kiyasin mutane miliyan 1.2 waɗanda ke ɗauke da cutar COVID-19 a duniya a Amurka suke, inji wata sanarwa ta Jami'ar Johns Hopkins a jiya Lahadi. Jihar New York da ke nan Amurka ita ce tafi kowace da ke da adadin waɗanda suka mutu 3,500, inda masana a harkar lafiyar al'umma suka ce wannan adadi na iya ƙaruwa sosai ba ma a nan New York kaɗai ba, a duk faɗin Amurka. Duk da hakan, an sami ci gaba a jiya Lahadi a New York, inda aka samu adadin sababbin kamuwa yayi ƙasa kuma masu buƙatar na'urar numfashi ba su da yawa. Jihar Wisconsin da ke yamma ta tsakiyar Amurka ta shirya tsab domin gudanar da wasu zaɓuka, ciki har da zaɓen fidda ɗan takara na Democrat a ranar Talata, yayin da ya kasance da wuya ga jami'ai a jihar su tsaida batun gudanar da zaɓe a wannan yanayi na yaɗuwar annobar coronavirus a ƙasar baki ɗaya. Jihohi fiye da 12 sun ɗage zaɓen na fidda ɗan takara na Democrat wanda aka shirya yi a watannin Afrilu da Mayu tsakanin Joe Biden da Senator Bernie Sanders har zuwa wasu makonni nan gaba. Da fatan zuwa lokacin cutar ta coronavirus ta sassauta yadda masu kada ƙuri'a za su iya zuwa rumfukan zaɓe. Amma har zuwa jiya Lahadi ana ci gaba da shirye-shiryen zaɓen na jihar Wisconsin, duk da yake ba za a buɗe ɗaruruwan rumfunan zaɓe ba saboda ma'aikatan zaɓe ba za su fito ba. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, wanda ake ganin shi 'yan Democrat za su tsayar don takarar shugaban ƙasa a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba, ya zargi shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da jan ƙafa wajen daƙile barazanar da cutar coronavirus ta haddasa a ƙasar da kuma kasa taɓuka komai wajen magance annobar. Al'amarin na buƙatar gaggawa kuma bana zaton ana yin hakan. A cewar Biden a wani shirin gidan talabijin na ABC mai suna This Week, ya faɗi cewa Trump na buƙatar yayi hanzari ya gaggauta wajen magance annobar. Yayin da yake sukar Biden a baya-bayan nan, a jawabinsa ga manema labarai, Trump ya yaba da yabonsa da yayi game da matsayin da ya ɗauka na dakatar da saukar jirage daga China a lokacin da aka ba da sanarwar ɓarkewar cutar coronavirus a birnin Wuhan na ƙasar China. Ƙasar Sudan ta Kudu ta sanar da mutum na farko a ƙasar da aka tabbatar na ɗauke da cutar COVID-19 a jiya Lahadi. 'Yar shekaru 29 ce wacce ta shigo ƙasar daga Netherlands ran 28 ga watan Fabrairu ta ƙasar Habasha. Ofishin jakadancin Amurka da ke ƙasar ya bayyana wannan mata a matsayin ma'aikaciyarsu wadda ta kasance a ƙasar tun makonni 5. Gwamnati da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun shaidawa manema labarai cewa suna bibiya don gano waɗanda suka yi mu'amala da ita. Muna buƙatar mu gano mutumi ko kuma mutane da suka wata cuɗanya da ita, inji shugaban ofishin jakadancin David Shearer. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya faɗi jiya Lahadi cewa za a dawo da harkar kasuwanci a ƙasar amma irin mara haɗari sosai a ranar 11 ga watan Afrilu da muke ciki, yayin da ƙasar za ta ci gaba da daƙile wannan cuta ta coronavirus. Dawo da wannan hada-hada ba yana nufin mun soke dokar nan ta zama a gida bane, inji Rouhani a wani mitin da aka nuna a talabijin. Sai dai shugaban ƙasar bai yi bayani ko me ake nufi da harkoki marasa haɗari sosai ɗin ba, amma ya bayyana cewa makarantu da tararruka na mutane da yawa za su ci gaba da kasancewa abubuwa da aka soke har zuwa 18 ga watan Afrilu. Wannan sanarwa na zuwa ne yayin da Iran ke bada sanarwar raguwa a adadin sababbin kamuwa da kwayar cutar nan ta coronavirus kwana biyar a jere, amma kuma adadin wanda suke mutuwa sai karuwa yake. Kasar Amurka ce sharadin bayar da tallafin kasa da kasa ga Afghanistan ya danganta da sasanta rikicin siyasar ta da yaki cinyewa wanda ya kuma jefa wannan kasa da yaki ya daidaita cikin matsalar siyasa wanda kuma yake barazana ga jaririyar yarjejeniya da aka cimma da mayakan Taliban. A waje daya mai magana da yawun sojin Amurka yayi watsi da zargin da mayakan Taliban ke yi na cewa sun karya ka'idojin samar da zaman lafiya da Amurka ta jagoranta tsakaninta da su da aka sa wa hannuran 29 ga watan Fabrairu. Takaddamar siyasa da ke tsakanin shugaba Ashraf Ghani da abokin hamayyarsa Abdullah Abdullah ta samo asali ne daga zaben kasar na 28 ga watan Satumba.
Sakamakon cutar coronavirus, gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta fara koyar da dalibai ta hanyar kafafen labaru. Ga rahoton da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Tun bayan bullar cutar corona a Nigeria, gwamnatin tarayyar Nigeria ta rufe makarantun jami'o'i yayin da gwamnatocin jihohi suka rufe sauran makarantun da ke karkashin su da nufin ganin an dakile yiwuwar yaduwar cutar ta corona tsakanin dalibai da sauran al'umma a wannan kasa. Wannan zaman gida sanadin rufe makarantu da ba a san wace rana ce za a karkare shi ba dai ya sa gwamnatin jihar Kaduna ta shirye koyar da dalibai musamman dai yan makarantar sakandaren dake ajin karshe ta hanyar yin amfani da kawai labaru na radio da talabijin wanda daliban za su rinka sauraron darasi lokaci zuwa bayan lokaci kullun kwana. Malam Salisu Bello shine mai taimakawa kwamishinan ilimi na jihar Kaduna akan harkokin kafafa labaru na sada zumunta kuma yayi wa muryar Amurka karin haske.
Mun riga mun kunna time table na classes inda zamu rinka yi kuma mun riga mun yi magana da gidajen television da radio, amma yanzu zamu fara ne da KSMC ta mallakin jihar Kaduna wanda bayan an gama aji za a dan samu interval kafin ai wani kuma muna so ne duka gidajen television da radio da suka zo in mun samu dama ne kuma muna so shi rinka nuna.
Amma kun yi tunanin irin matsalar da ake ganin za ku iya samu ta cewa babu wuta ko kuma wasu yankunan karkara babu talabijin din ma da za su kalla?
Eh, mun yi amfani da wannan dama, shi yasa muka yi amfani da gidajen radio. Kamar yadda ka sani ana jin gidajen radio a kusan ko'ina, kuma ko mutum bai da radio akwai shi a wayoyi. Kuma muna yi amfani da social media platforms ɗin kamar Twitter mu da Facebook mu da YouTube channel ɗin ministry wanda za mu rinka sa abubuwan da ake yi, kuma a ciki still za mu sa lambobin malamai wanda ko da ɗalibi yana da matsala zai iya kiran wayannan malaman domin su yi mai ƙarin haske. Bayan mun gama kowane aji za mu bada assignment wanda in an je za a dawo mana da shi yi making corrections.
Ta yaya za a dawo muku da assignment din?
Zai iya turo mana message ko ta WhatsApp. Shi kuma in yana zaune a gida tunda ai TV ne ko radio ya san me ya rubuta zai gane cewa eh ya yi kuskure ko zai kuskure, inda ya kuskure ya gyara.
To ko yaya masana ke ganin yiwuwar gudanar da wannan tsari na koyar da ɗalibai ta kafafen labaru? Dr. Halliru Sirajar ga cikin malami ne a Jami'ar Ahmadu Bello dake Kano.
Za mu ce wani tsari ne mai kyau tunda yara suna gida kuma zai taimaka musu maimakon zaman gida na za su dinga yi tunda ba ma kawai makarantun boko har islamiyoyi an rufe. So zai taimaka musu lalle in dai har yaran za su mai da hankali su zauna su saurara lalle zai taimaka musu.
Amma wani irin kalubale kuke ganin za a samu?
To kaga ba kowane wurare ne suke da wuta ba. Sai dai a ce kamar shi radio za a ce gamar duniya ne. Ko ina ana iya jin shi, amma shi ma za a samu akwai yan matsalolin da za a iya samu tunda dalibi ba shi da daman da zai iya tambaya ko kuma kaga duk karantarwa yana da kyau a ce dalibi ga shi ga malami suna kallon juna inda dalibi zai iya tambaya shi kuma malami zai amsa masa sannan kuma zai mai da hankali ya ga shin daliban nan suna mai da hankali wurin karatun nan ko ku ba sa yi. Kaga wannan dole iyaye su ma sai sun shigo ciki lalle su ce ma yaransu lalle su zauna su mai da hankali su saurara.
Babbar matsalar da mafi yawan dalibai da yake garin za ta iya kawo cikas ita ce maganar rashin wutar lantarkin da za su kalli talabijin din kai tsaye.
Sunana Jamil Ibrahim. Eh, akwai TV a gida gaskiya ba ma samun wata akai gaskiya, kuma yanzu shifting ake mana idan yau layin mu ne to gobe ba layin mu bane.
Gaskiya da matsala ba kullun za mu rinka samu muna ji kisi Idris. Gaskiya akwai babban matsala a karatu.
Ana magana da Yasir Abdulrashid garin Maraban Jos. Eh, gidanmu muna da TV. Eh, gaskiya baya ba a samu wuta amma dan lokutan nan ana barin wuta sosai kuwa. Eh, in dai ba koma gidan jiya ba za mu iya riska.
Maryam Bello. Akwai ƴan uwana da yawa da suke daga ƙauye, sannan akwai dalibai da muke tafiya tare da su mu zo cikin gari ne karatu mu koma waɗanda Fulani ne. Waye muke da shi da zamu je gidan shi mu je kallo a gidan shi a wuta ma bata je mana inda muke ba.
Yanzu dai abin tsayawa a gani shine yadda wannan sabon shiri na koyar da dalibai ta radio da talabijin zai gudana a jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Sheka na Ikara daga jihar Adamawa kuwa wakilinmu ne Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana da rahoto da ke nuna jama'a na korafin rashin samun tallafi daga gwamnatin jiha da na tarayya a daidai lokacin da matakan yaki da corona ke ƙara azama
yayin da a wasu jihohin aka ma so samun tallafi walau na gwamnati ko kuma na ƴan siyasa kawai yanzu a jihar Adamawa Taraba ba ma haka lamarin yake ba domin ko yayin da ma aka shiga kwana na shida da kullun da gwamnatocin jihohin biyu suka kafa da min yaki da bazuwar kwayar cutar coronavirus yanzu haka jama'a na ma dan da na kodan su ne kamar yadda wasu suka bayyana min a jihohin biyu
sunana Ahmad Isa daga Jalingo gaskiya an killace mu amma wala muna cikin wani zulumi mun zauna a gida ga zafi zafi na weda natural zafi ga zafi na rishin kudi muna nan dai muna ta fama a gidaje mu kuma gwamnati sun ce mana wai akwai wani tallafin da ake bayarwa da zunan nake karanta wata jarida ma an ce wai an bawa Abuja da ko Abia ne an ba su 2020 a jiha na na Taraba state an ce wai mu ma mun ne next din da za a bawa a 2020 ba tallafi na jiha babu na federal inda in tsanani yayyewa karshen ta zai mu zo corona bai kashe mu ba sai yiwa zo ya kashe mu a sassauta mana su da mu je mu samu abin da za a ci to abin da muke nema ita gwamnati tunda mun yi biyayya kuma akwai kudaden da aka ware aka ce za a bawa talaka don so da su rage radadi na zama a gida kudin nan a ciro su a ba mu su mu rage radadi
sana haya ba abin da muka samu ba gurin gwamnati tarayya gwamnatin jiha gaba ki daya sai kuma wahalhalun da ake sa mana misali kamar yanzu bakanci an kulle mana kasuwa ba gudu mana kasuwa ba su gwamnati ba abin da suka yi ba sai sun rufe kasuwa an yi wa kashe mu a gida ga zafi a jihu ga ma wuta ne kuma gaba ki daya yanzu dauki a kawa babu gaba ki daya
yana talakawa ke kokawa an ga jami'an hukumar kai dauki na jihar Adamawa to Alsema na fitar da hazi a rumbunan ta tana ba wasu jami'an gwamnati to wai ko shin suwa aka baiwa waɗannan kayayyaki da aka fitar cikin hadimin gwamnan jihar Adamawa barista Sando Joshua Gira ya min karin haske game da wannan tallafi da aka fitar
yau din nan an fara wannan ayyukan kananan hukumomi sun zo sun ibi abinci da kayan masarufi wanda za a rabawa marasa karfi a kananan hukumomi gaba daya na jihar Adamawa wasu kananan hukumomin da yake umurnin da shi gwamna ya bayar kowane chairman na local government da member na majalisa dokoki na jiha da commissioner da ya fito daga kowani karamar hukuma su ne za su tabbatar kan cewa fa an idar da wannan sakon ma waɗanda suke ba su da karfi ba maganan siyasa bane magana ne a tallafawa waɗanda ba su da karfi
manazarta dai na mako ganin akwai abun duba game da halin da talaka ake ciki a sakamakon wannan dokar hana fita da aka kafa wasu jihohin Najeriya Muhammad Ismail tsohon editan jaridar Leadership a Najeriya ya kobin abun da ke faruwa a wasu jihohin da abun takeici
kuma daga dai jiha har yanzu ba mu ga dai abin da aka yi ba saboda tallafa mutane saboda jama'a suna nan cikin halin haula'i an sa doka sannan kuma an hana mutane fita wasu kuma sai sun fita ne suke samu kamar yadda muka yi magana da wasu mutane abin da suke gaya mana yanzu kuma kamar ma bara suke yi suna zuwa gidan makwabta da yan uwa suna roko a ba su abincin da za su sa bakin salati a gaskiya dama can tun kafin ai wannan a samu wannan balahira jama'a suna rayuwa ne a hannu baka hannu kwarya saboda kuncin rayuwa da kuma yanayin talauci da yadda mutane sannan kuma a cikin wannan yanayi aka zo aka asasa wannan dokoki wanda suka hana jama'a fita su je su walwala kuma da yawan jama'a na Najeriya ka sani ba sai an ga maka ba sai su mutane suke samu kuma wani abun babban mamaki shine kamar da in a ce lokacin zabe ne yazo zaga yan siyasa dukan su kwatan su sun fito suna raba abinci suna raba kudade da shauran su amma abun mamaki lokacin da ya kamata a ce jama'a din sun zo yan siyasa sun zo an hada karfi da karfi an taimaki jama'a sai ya kasance kuma yanzu ba haka ake ba abun da yake nuna mu jama'a shine su yan siyasan nan kullun abun da suke nema shine ya za a yi su amfani lokacin da suke bukatar ku a lokacin ne za su fito da kayan aiki su baku saboda me saboda suna son kuruwoyin ku
koma da menene fatan talaka shine Allah sa ake tunawa da shi musamman a wannan hali da yake ciki Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to madalla muna kawo muku shirye-shirye ne na musamman daga nan ofishin mu na Abuja a sanadiyar wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC kamu mu ci gaba a shakata da wannan
Daraktar muryar Amurka. Ina muku wannan jawabin ne daga gida, saboda kusan kowannenmu yana aiki ne daga gida, domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus, wacce na san cewa ta shafi wasu ku da iyalanku. Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da PPE ga lafiyar ma'aikatanmu, muna sanar da cewa a wannan lokaci na taraddadi, bukatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajen mu tana karuwa ne domin ku iya daukan wasu matakai na rayuwarku. Saboda haka muna aiki tukuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryen mu a wannan lokacin. Mai yuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryen mu da kuka saba gani, sannan mai yuwa mu daina kawo muku wasu. Idan hakan ta faru za mu sanar da ku. Ina muku fatan alheri da zama cikin koshin lafiya. Mun gode.
Thank you.
To madalla, kada a sha'afa, muna kawo muku wannan shiri ne na musamman daga nan ofishin mu na Abuja. Binta Yero daga Washington, shigo ki kawo mana shirin a daina shan kwaya.
To kar a sha'afa kwaya ko ba ta da can jama'a ku saurara. To kar a sha'afa
jama'a, barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa a wannan shiri na a daina shan kwaya. Sunana Binta Yero, jagorar wannan shiri da ke mai da hankali akan matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da ta'addabi al'umma. To kamar yadda wasun ku suka ji a baya, mun leka jihar Adamawa ne inda muka yi shirye-shirye har guda hudu game da shaye-shayen miyagun kwayoyi. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na farko cikin biyu, za mu yi tattaunawa ne da Honorable Yuguda Hassan Kila, wanda ya aikin kwastam kuma memba ne na kwamitin yaki da miyagun kwayoyi wato NDLEA a majalisar wakilan Najeriya. Yanzu bari mu je Abuja a Najeriya domin jin ta bakin Honorable Yuguda Hassan Kila.
Dan kai dade bari mu baka dama ka gabatar min da kanka.
To sunana Honorable Yuguda Hassan Kila, ina wakiltar karamar hukumar Gwaram a jihar Jigawa, kuma ni dan jami'ar APC ne.
To Honorable, akwai wani abu yanzu da yake nema ya zama ruwan dare ga duniya, musamman a kasar mu ta Hausa, domin ba za a ce jiha ɗaya ce ba, amma tafi da yawa a jihar Kano, shine batun shan miyagun kwayoyin nan. To ya kike kallon wannan al'amari ne, ganin cewa kai uba ne, kai kuma ka taba aikin kwastam ma inda ake kwace ma waɗannan kwayoyi in an sun shigo kasan nan ba bisa ka'ida ba?
Wannan gaskiya ne, wannan ya zama ruwan dare ga duniya, kuma a gaskiya fi sabilillahi wannan matsala ta miyagun kwayoyi sun fi tsamari a jihohinmu na Arewa, Kano da Jigawa, kuma ko ina ma a Arewa ana shan waɗannan miyagun kwayoyi. Wannan abu ne wanda yake ya shafi kowa da kowa, tun daga gida har zuwa makaranta, har sarakuna, har malamai, har shugabanni dai, ba ma na siyasa ba. Kuma wannan al'amari dole sai an tashi tsaye. Kamar yadda kika faɗa, na aiki a custom, na kama kwayoyin nan, kuma waɗansu mun san ta wuraren da suke shigowa, kuma mun san masu shigowa da su. Al'amari ne wanda yake a gaskiya fi sabilillahi sai an tashi tsaye, in ko ba haka ba al'ummar mu gabaki daya za ta tagayyara. Wannan kamar yadda na faɗa, abu ne wanda daga kan iyaye har shugabanni dole ne a tashi tsaye.
To wajen tashi tsayen nan Honorable, ta bangaren iyali ne a gida ko kuma a hukumance za a tashi tsaye?
Ai kamar yadda nace, abin ya fara tun daga gida, ya shafi kowa da kowa. A hukumance kamata ya a ce hukuma, tun daga karamar hukuma har ya zuwa ta jiha har kuma ta tsarayya, domin abubuwa ne wanda yake dole akwai doka wanda mu dama aikin mu ne a dokan nan. Yanzu dama yana daga cikin abubuwan da ni ma nake so dokan nan, tun nan na ni kaina memba ne na kwamiti na wannan hukuma ta yaki da miyagun kwayoyi NDLEA, memba ne na kwamitin nan, dokokinsu da suke da su mun ce su kawo mana, so mu sake duba su, mu ba da shawarwari a ga abubuwan da za mu gyara, wanda za mu kara a kai, domin abin kan gaskiya ya zama wala haula wala quwwata yanzu.
To Honorable, wannan abu ya shafi ma matan aure a yanzu da ake zargin cewa su ne ma suke amfani da waɗannan miyagun kwayoyi. To ya kake kallon wannan al'amari ne, tarbiya ko zai yiwu ga mata da take shan kwayoyi?
To ina kuwa mace wadda ita ce uwar gida, ita ce duk wani tarbiya da abin daga kansa ya fara, in ya kasance mata ba a matar gida babu tana shan kwaya kuma ya sai dai a sake, sai dai kuma a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Domin a gaskiya wato da daɗewa na sani matan aure akwai lokacin da muka samu waɗansu ma banda ma kwayar ma hatta ma giya, matar aure sai ta aika yara a siyo mata giya a cikin flask na shayi. Mun kama waɗannan abubuwa kuma sannan alhamdulillah kamar a Kano akwai wadda ina jin rediyo, akwai wani gidan rediyo da ake magana na waɗansu kwamiti da aka yi unguwa-unguwa, an san yaran unguwa, an san iyayensu, an san gidajensu, ana musu magana kuma hatta su suke magana ai matan aure ma sun sun saya sukan kai musu mazajensu sai su kula da su su ma su ga me suke yi in dai ba su ma suna sha ba. Amma kuma haka samu irin wadannan abu ai iyali an gurbanta iyali kenan, mace tana sha miji yana sha kuma ƴaƴa ma su zo a ce suna sha. Allah ya sauke.
To masu sauraro bar mu da sa'aya ana sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu ci gaba da Honorable Hassan Kila game da matakan yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a ta miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Madina Dauda da Julie Levis Gresham wacce ta taimaka haɗa sautin shirin, ni Binta Esiyaru da na haɗa shirin da ke muku fatan alheri, ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kukar a sha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka sha.
To madalla, kuna sauraron shirye-shirye na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan ofishinmu da ke Abuja. Ga awal garba da muhimman labaran jaridu daga jamhuriyar Kamaru.
Zau fara a shayin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar Ecoma ta handa ta ruwaito mana cewar babban bankin nahiyar Afirka ta tsakiya biya ya bayyana mana cewar tattalin arzikin nahiyar Afirka ta tsakiya yana tangatangal a halin yanzu. Jaridar Leju kuma cewa ta yi cutar coronavirus yana neman sanya kasar Kamaru cikin halin ni'a su. Sai jaridan Informatin handa ta mana shagube ne kan bayanin da jagoran yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru ya yi Maurice Kamto Allah yake jan hankalin shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya ce mujin ya idan shugaban ya bi taiwa jama'ar kasar jawabi ba akan cutar coronavirus a kasar Kamaru ya ce to shi zai fito ya yi wa al'umman kasar jawabi. Amma ministan kwadago na kasar Kamaru Garguwa Kona ya ce masa ruwa ba sa an kwando ba ne. Jaridar Guardian Post ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce masu tayar da kayar baya a bangaren yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru sun ce za su saisaita yakin da suke yi da gwamnatin kasar Kamaru domin bullowar cutar coronavirus a duniya. Jaridar The Sun kuma ta kasar Kamaru cewa ta yi sarakunan gargajiya na bangaren yan awaren kasar Kamaru sun fara tattaunawa da Prime Minister kasar John Gote domin samun mafita a yakin da ake yi a bangaren su. Jaridan The Guardian kuma ta gurbata mana cewar Maurice Kamto jagoran yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru ya ba wa shugaba Biya kwanaki 7 domin ya yi wa yan kasar jawabi kan cutar annobar coronavirus. Jaridar Lucian ita kuma ta gurbata mana cewar kwanaki 730 din da ministan cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru ya yi a ofishinsa Musa Atangaji irin ayyukan da ya gudanar ba ta samu wani ministan cikin gida a kasar Kamaru wanda yake aiki kamar sa babu tsoro ba. Zamu kammala shirin jaridu namu ne da jaridar da misaje ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ta wallafa a farkon shafin ta cewa har yanzu dai kasar Kamaru tana fama da rashin masu gudanar da miki cikin gaskiya da rikon amana. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da haka muke kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da muke kawo muku daga nan ofishinmu na Abuja. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Salisu Shehu Ashaka nake muku ban kwana daga nan ofishinmu na Abuja. Da fatan mu huta lafiya.